Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. A wani abu da ake ganin shiri ne na kusawar dakarun Isra'ila cikin Rafah. Isra'ilar a ranar Asabar ta umarci ƙarin mutane su fice daga birnin da kewayensa wanda ke kudancin Gaza. Ta kuma faɗawa fararen hula da su nemi mafaka a Al-Mawasi, wani yankin da aka ware a matsayin na jin kai a arewa maso yammacin Rafah. Kusan fararen hula 300,000 sun kama hanya zuwa yankin na Al-Mawasi a cewar dakarun na Isra'ila a ranar Asabar.
Evacuations are taking place in the face of heavy international criticism with President.
Wakilin kamfanin zalancin labarai ta AP ta ce umarnin ficewar da Isra'ila ta bayar na zuwa ne yayin da kasashen duniya suke ta sukar matakin. Inda har shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ba Isra'ila makaman da za ta yaki a Rafah ba.
Biden saying he will not provide offensive weapons to Israel for Rafah.
Mutum kusan 110,000 ne suka fice daga kudancin Rafah a ranar Juma'a. Yayin da dakarun Isra'ila suke gubza fada da mayakan Hamas, inda Isra'ila ta zafafa kai har-haranta a kewayen birnin a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Da yawa daga cikin waɗannan mutanen da aka raba da mahallansu na daga cikin mutum miliyan ɗaya da ke gudun hijira, waɗanda baya suka samu mafaka a birnin na Rafah. Ana ci gaba da gubza fada a ranar ta biyu a arewa maso gabashin Ukraine, inda ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta sun karɓe ikon ƙauyuka biyar. Ikirarin da hukumomin Kyiv suka musanta. Ma'aikatar tsaron ta Rasha ta ce dakarunta sun karɓe ikon ƙauyukan biyar waɗanda duk suke yankin Kharkiv da ke kan iyaka da Rasha. Ko da yake jami'ai a Ukraine ba su ce ofan kan wannan ikirari na Rasha ba, amma cibiyar da ke nazarin yaƙi a ranar Juma'a ta ce wasu hotunan bidiyo sun nuna ɗaya daga cikin ƙauyukan ya faɗa hannun dakarun na Rasha. A ranar Juma'a, fadar White House ta sanar da wani tallafin soji na gaggawa wanda kudinsa ya kai dala miliyan 400 ga Ukraine.
We're in constant contact. We're going to try to address their needs.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan yake cewa muna ci gaba da tuntubar Ukraine. Za mu yi kokari mu ga mun biya mata bukatunta ta duk wata hanya da za mu iya kuma cikin gaggawa.
In every way that we can, and we're doing it in an urgent fashion.
Gwamnan Kharkiv Ole Senyahov ya tabbatar da cewa an gubza fada a yankunan da ƙauyukan suke, waɗanda ke da tazarar kilomita 3-5 daga kan iyaka. Hukumomin Chad sun tura dakaru sassan ƙasar don su kwantar da tarzomar da ta ɓarke bayan zaɓen shugaban ƙasar da aka yi, inda alƙalama ke nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a ranar Asabar ya kai 12 a lokacin haɗa wannan rahoto. Akalla mutum 90 aka samu tabbacin sun ji rauni iri-iri a N'Djamena, babban birnin kasar. Gidan talabijin na Chadi ya ba da rahoton cewa an haramta ajiye makamai ko amfani da su a kasar wacce ke tsakiyar nahiyar Afirka. Rahoton ya ce an haramta makaman ne bayan da aka samu asarar rayuka tara a daren Alhamis, bayan da aka sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 6 ga watan Mayu. Yan sandan Chad sun ce wasu mutane uku da suka ji rauni sun mutu a asibiti a N'Djamena a daren Juma'a, yayin da wasu fararen hula 30 suka ji rauni a wani fada da ya barke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fararen hula da jami'an yan sanda a Haiti na yin kira da a kori shugaban yan sandan kasar daga aiki a kuma kama shi, yayin da gungun yan daba suka kai wani sabon hari a Port-au-Prince, babban birnin kasar. Yan bindiga sun yi nasarar kwace wani ofishin yan sanda bayan da suka kai wani farmaki a wata unguwa da ake kira Gracia, wacce ke yammacin birnin na Port-au-Prince a daren Juma'a. Rahotanni sun ce yan bindigar sun raunata mutane, sun kona motoci tare da kai hari kan gidaje da sauran ababen more rayuwa, lamarin da ya sa mutanen unguwar suka tsere zuwa tsaunuka domin kaucewa barin wutar da aka yi. Babu da wani rahoto da ya nuna ko wani ya rasa rai a wannan sabon hari. Masu tsatsauran ra'ayi a Iran sun sake lashe mafi akasarin raguwar kujerun da aka sake zaɓe. abin da ya ba su damar samun cikakken iko ko rinjaye a majalisar dokokin kasar a cewar hukumomi. Jami'ai ba su ba da cikakken bayani kan adadin mutanen da suka fita zaben ba, sai da sakamakon wannan zabe da wanda aka yi a watan Maris din da ya gabata ya ba masu tsatsauran ra'ayin damar lashe kujeru 233 cikin 290 da majalisar ke da su, kamar yadda ƙididdigar da kamfanin jalancin labarai na AP ta nuna. Su dai masu tsatsauran ra'ayin na da muradin ganin ƙasar ta Iran na bin tafarkin Islama da kuma al'adu na gargajiya, ciki har da umartar mata su riƙa saka hijabi a bainar jama'a. Shugaban China Xi Jinping ya kammala ziyarar da ya kai nahiyar Turai a ƙarshen makon da ya gabata, inda ya rataba hannu kan yarjejeniyoyi da Faransa, Hungary da Serbia, yayin da ya ƙara jaddada burin ƙasar ta Sin na ganin ta yi hulɗa ta cuɗe-cuɗeka tsakanin China da Turai. Wasu masu fashin baki na ikirarin cewa ziyarar ta Xi a nahiyar wani yunkuri ne da hukumomin Beijing ke na ganin ta raba kan nahiyar ta Turai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Su sauraro sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da kwararre akan tsarin harajin tsaron intanet da babban bankin Najeriya ya fitar da sanarwa akai a cikin mako, ganin yadda 'yan ƙasa suka shiga rudani akan yanayin da za a aiwatar da shi a didi lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki a ƙasar, a yayin da wasu ke ganin cewa wannan sabon tsari ya zo kan gaba, ganin irin ta'adin da ake yi wa 'yan Najeriya a yayin mu'amala da asusunsu na bankuna a bisa yanar gizo. Wasu kuma na ganin kamata ya yi gwamnati ta bullo da tsare-tsaren tsaron intanet ba tare da kuntatawa talakawa ba. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da kwararre wanda zai fara da bayani akan wannan sabon tsarin tsaron yanar gizo da babban bankin Najeriya wato CBN ya fitar.
Sunana Jamila Abdulsalam, dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci na zamani. Wato shi wannan cyber security levy din da CBN ta fito da shi, wanda ta umarci bankuna da su dinga cajin mutane 0.5% na transaction din da suka yi, wanda yawan transaction din yana determine kuma normal dai za a charge ka. Abu ne wanda zaka kalle shi ta fuskoki kusan guda biyu ko uku. Na ɗaya zaka kalla daga bangaren gwamnati, na biyu zaka kalla daga bangaren su ƴan kasuwa waɗanda ake biyan su kuɗi da ma waɗanda suke biya din. Na farko dai ta bangaren su CBN din ko gwamnati, zaka ga kokarin haɓaka kusan fasahar sadarwa na cewa bari su nemi kuɗin shiga, da shi cyber security harka ce da take buƙatar kuɗi mai dimbin yawa wajen magance ta, tunda akwai kamfaninnuka da yawa da mutane da yawa waɗanda kullun tunani suke su ga yadda za su kutse a cikin harkar yanar gizo ko na gwamnati ko na bankuna ko dai duk wani guri wanda ake mu'amala ta kuɗaɗe musamman kamar CBN.
Na'am, ko zaka ba mu misali da kusan da kai bayani akai?
Za mu iya la'akari da abin da ya faru kwanan nan da Binance, wanda har cikin daraktocin su aka kama a Najeriya. To wannan ishu na cyber security shi ya kawo wannan, wanda har ya kai ga Binance ta zo ta nemi ta durƙusar da tattalin arzikin Najeriya, wanda kama su da aka yi da kuma cire su da aka yi daga cikin hada-hadar da ake yi na harkar kudaden Najeriya ya sa naira ta samu kanta. Gwamnati haƙiƙanin gaskiya ko CBN kokari suke yi su ga sun haɓaka duk hada-hadar da ake yi da controlling din abin cyber security. Amma maimakon gwamnati duk wannan kokarin ta bijiro ko ta nemo hanyoyin shiga wadda za ta yi saka kudade masu yawa ta yi wannan gyaran, sai aka tura nauyin samar da wannan kudaden kan 'yan Najeriya.
Yanzu waɗanne irin tasiri ne wannan sabon tsarin tsaron intanet zai yi wa 'yan Najeriya?
Akwai abubuwa waɗanda dole watakila kafin abin nan ya zamanto mutane sun saba da shi za su shiga cikin wahala. Na ɗaya, dole za a samu hauhawan farashi na kaya wanda ya hada da kayan abinci da kayan more rayuwa da duk wani abu da ake na saye da sayarwa. Wannan dole ne ba don komai ba, duk wanda ya zo ya sayi kaya zai saida to a farashin da zai saida wannan kayan sai ya saka wannan charges din nan na cyber security levy a cikin farashin kayan da zai sayarwa mutane. To kaga ashi daga karshe mutumin da zai sayi kaya wanda shine last consumer levies wajen guda biyu ne za su hau kansa. Na daya akwai VAT wannan 7.5% din wanda talaka ko kuma last consumer shi yake biyan wannan. Na biyu cyber security levy din nan duk wani dan kasuwa ba zai yadda ya dauki wannan cost din ba saboda cost ne akan kayan sa to shi ma zai dora akan kaya. So daga karshe shi talakan Najeriya shine yake shan wannan wahalar saboda idan ka dauki wannan 0.5% din idan ka ga hada-hadar da ake yi a Najeriya a kullun kudade ne masu dimbin yawa magana kake na billions of naira a kusan din rana. So kudi ne CBN za su samu wanda tanan take tunani za ta yi amfani da shi ta saka ta haɓaka wannan cyber security din.
To masu sauraro kar ku sha afashirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu kuma mu je ga batun tattalin arziki waɗanne irin tasiri za a iya gani nan take Malam Jamil.
Da wannan ƙarin abubuwan da za su faru da tattalin arzikin Najeriya sun yi. Na ɗaya akwai inflation. Dole ne wannan abin zai sa a samu hawan farashin kayayyakin more rayuwa. Na biyu za a samu informal transactions za su yi yawa. Mutane za su dinga hada-hada ba tare da sun shiga banki ba. Za a dinga yawo da kashi. Na uku wannan abin da nake faɗa na balance of payment gwamnati ba za ta samu record ba na hada-hada abubuwan da take gudana. Akwai wato abubuwa da yawa waɗanda CBN ya kamata ta mai da hankali akan su. Akwai kamar issue na e-naira da CBN ta fito da shi shekara da shekaru amma har yanzu bai karbu ba. Kamata CBN ta tsaya ta duba wai me yasa ma e-naira ba ta karbu ba amma dai na zancen kuma yana nan kan platform me yasa bankuna ba sa amfani da shi, me yasa ita kanta CBN ba ta amfani da shi, me yasa albashin da gwamnatin tarayya take biyan ma'aikata ake biyan su da fiat currency, me yasa ba amfani da e-naira a biya su. Waɗannan duk abubuwa ne da ya kamata a ce CBN ta dudduba. Waɗannan su ne lalle za su encourage din cashless society. Na biyu akwai wannan abin QR code din nan da ake yanzu idan ka je kasashe irin su China magana ake ta direban taxi in zaka biya kawai code ne zaka scanning a wayarsa ko akan dan wani abu sakan daya ka biya wannan kudin. Wasu waya ce kawai kana tafawa a jikin wata na'ura shikenan ka biya kudi. Ba mu kai nan ba ya kamata CBN ta duba ta ga wanne matsaloli ne Najeriya take fuskanta ta ya za a bujuro da abubuwan da zai zamanto zai taimaka tattalin arzikin Najeriya. Amma tun daga kusan wata goma zuwa yanzu magana ake na karin kaza wanda talaka dishi yake daukar wannan budget din. An kara kudin man fetur, an kara kudin gas, an kara kudin wuta, an kara kudin VAT, yanzu an sa levy na cyber security. To idan ka dudduba albashin talaka da abin da yake samu daga karshe in kuma ka duba abubuwan da yake yi wajen kashe kudin bukatunsa na yau da gobe babu balance na tsakanin abin da yake samu da abin da yake batarwa. Dukan nan kamar yadda na faɗa a baya talaka ne zai sha wahala tunda duk wani dan kasuwa duk wani levy da kasa zai saka shi ne as cost na kayansa sannan ya ƙara kuɗi saboda ya fitar da ribar sa.
A yanzu dai rahotanni sun yi nuni da cewa jigajigan ƴan ƙasa da ma kungiyoyi da dama a sassan Najeriya daban-daban sun yi ta sukar wannan sabon tsarin inda suke cewa bai zo akan gaba ba ganin yanayin matsi da ƴan ƙasa ke ciki. Kazalika majalisar wakilan Najeriya ta baiwa bankin CBN umarnin dakatar da wannan sabon tsarin a zaman ta na ranar Alhamis biyu bayan gabatar da wani kudirin neman a dakatar tare da yankwaskwari mako gyara ga wannan tsarin da mamba mai wakiltar mazabar Obiokwo na jihar Rivers a tarayyar Najeriya Kingsley Chinda yayi. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakonmu da ya kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla.
Nayi shirin mun sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma tsofofin baza na kosa ba karshen labarin da nake ba mu hadu ba kuma na dake
ye neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina ban bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa yazo in dan huta ni kwana ce ban gaji ba
yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin cututtukan da suke shafar ciki da kuma kirji wanda sau tari mutane suke alakanta su da gyamban ciki wato ulcer. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayanin ciwon ciki kamar haka.
Ciwon ciki cuta ne wanda yake addaban mutane da yawa a duniya. Sai dai a Najeriya bincike ya nuna cewa kusan mutane da yawa da suke da ciwon ciki a nasu fahimtan ulcer ne wanda kuma ba hakan bane. Akalla muna da ciwon ciki kusan 30 na yau da kullum da muka iya samu su a asibiti wanda ciwon ciki ne amma ba na ulcer ba. Ganin cewa mutane ba su dan fahimci hakan ba yake sawa da yawa daga cikin waɗansu likitocin da ba su tsananta a gurin bincike ba suke ba su maganin ciwon ciki na ulcer.
Ko zaka lissafa mana ire-iren ciwon ciki da ake kuskuren alakanta su da cutar ulcer?
Daga cikin su muna da esophagitis wanda wani cuta ne wanda ke taba makogoro hanyar abincin da yake wucewa yake irritating issue wato yake kaman kwarza na shi saboda infection sai ya sa shi gurin yayi zafi wanda mutum sai je kirjin shi yana ciwo. Na biyu muna da gastritis wanda shine inflammation of the gastric layers wanda shi ma kaman dai esophagitis din ne wanda shi kuma amman na ciki sai ga mutum ya da samun ciwon ciki ta gurin dan kasa da kirjin shi kadan wanda yake tunanin cewa wannan ciwon cikin na ulcer ne. Muna da duodenitis wanda shine inflammation of the duodenum wanda shi kuma hanji ne yake samun wannan cuta. Muna da enterocolitis wanda shine inflammation na hanji amman ta kasa wato musamman hanjin da ya fitara bayan gida shi ma yakan samu irin wannan cuta da yake zuwa da tsananin ciwon ciki da mutane in ba su sani ba sukan kira shi a matsayin ulcer. Akwai abdominal tuberculosis wanda shi kuma ya fi kama ɗan uwan Fulani saboda irin madara da suke sha directly ba tare da an tafasa shi ba. Akwai wannan cuta ta mycobacterium tuberculosis wanda shi ma yana zuwa ne da alama mai ciwon ciki yawanci mai tsanani. Muna da irin su abdominal cancer wato cancer ne ma na ciki wanda yakan zo da irin wannan ciwon cikin ya kasance cewa kowane magani in mutum ya sha yake warkewa ko kuma halal ka sha magani irin su analgesics wanda suka dan kashe zafi sai dan rugu zafin amma kuma ciwon cikin bai taba tafiya ba. Muna da su irin intestinal colic wanda kuma shi wani irin ciwon ciki ne wanda rashin samun motsi na bayan gida ne wato peristalsis sukan iya jawo shi wannan kuma yawanci saboda rashin samun isasshen ruwa ne da mutane ba sa sha. Akwai angina pectoris wanda shi ma yana zuwa da ciwon kirji ne ta barin dama ko ta barin hagu wanda kuma mutane da yawa sukan kira shi shi ma a matsayin wannan ulcer din amma ba ulcer bane yakan zo ne musamman ga wanda yake da ciwo ko na zuciya ko kuma wani abu makamancin haka musamman irin su heart attack myocardial infarction kenan. Muna da costal chondritis shi ma ciwo ne na kirji wanda yake kama kasusuwa na kirji wanda mutum in bai kiyaye ba zai aza ulcer ne yake da shi. Muna da pancreatitis shi kuma cuta ne wanda yake kama wani halitta da Allah ya wanda yake daidai bayan tumbi da yake taimakawa gurin daidaita sugar jikin mu wato su insulin tare da glucagon. Muna da cholecystitis wanda shi ma inflammation na gallbladder. Wannan gallbladder din na kuma zamu iya cewa shine data. Amfani shi kuma yana taimaka gurin abuwa da yawa musamman fat emulsification wato narkarwa da wannan maiko da in muka ci yake zama a jikin mu sai taimaka gurin amfanarwa a jikin mu. Muna da cholangitis shi ma suna kama dai sosai da wannan cholecystitis din. Muna da kuma hepatitis wanda shine cuta na hanta yakan zo wa ƴan su da tsananin ciwon ciki ta barin dama. Muna da other ones irin su nephritis musamman pyelonephritis da yake zuwa da tsananin ciwon kunkumi wanda yake iya rike kunkumin dama ko kuma ya rike kunkumi na hagu. Muna da nephrolithiasis wanda shine kidney stones kenan, wanda shi ma yakan zo da tsananin ciwon kunkumi wanda waɗansu suna daukan shi a matsayin ulcer. Muna da ulcerative colitis, muna da Crohn's disease, muna da diverticulitis. Wannan duka cututtuka ne wanda mukan gansu na yau da kullum wanda ba ulcer bane. Mutane don Allah mu fahimta mu gane waɗannan cututtukan ana samu su na yau da kullum. Ga su irin su gastroenteritis, kuma waɗannan cututtukan ba zalla ya kasance cewa sun zo mani a matsayin ciwon ciki zalla. Wala'ala za su zo da ciwon ciki tare da amai, ciwon ciki ko da gudawa, ciwon ciki da zazzabi, ko kuma ya kasance cewa sun zo da wani alama dai wanda kana gani ka san cewa ba ulcer bane. Shawarin da zan bayar a nan gurin, yayin da muka zo asibiti kar mu ce muna da ulcer in dai ba wai an mana gwaji na ulcer ba, wanda shine upper GI endoscopy. In likita ya tabbatar mana yayin da aka ce eh kana da shi ko kina da shi, aka maka bincike, aka nuna maka shi, to daga nan ne za a ce maka ga abin da zaka kiyaye. To ba laifi in ka je gaba gurin wani likita ya ce masa kana da shi, musamman in kana da shaidan cewa kana da wannan gwajin da aka maka, ko da ma shekara 2 ko 3 ne da ya wuce, ba zai ko wanda aka yi su na cikin watanni.
Likita ka lissafo cututtuka da dama na ciki da kuma kirji, shin a cikin su wanne ne suka fi tsanani ko kuma hatsari?
Gaskiya daga cikin babba wanda zai iya kaiwa mutum lahira yanzu akwai shi myocardial infarction, wanda shine heart attack kenan, wanda babban alamar shi shine angina pectoris, wato wannan tsananin ciwon kirjin nan da ake ji tabarin dama ko tabarin hagu wanda yake radiating, wato wanda yake iya motsi har ya kai zuwa kaman alal misali kafada ko ya je ta baya. Mutane da yawa musamman wanda suke daga shekaru 50 yayi sama suka zo maka da ciwon kirji suke ce maka ulcer ne, wannan gaskiya yawanci ba ulcer bane, yawanci ciwon myocardial infarction ne, wato heart attack. Sai daga wanda basu dan tsananta a bincike ba, likitoci ne ko kuma anosis wanda aka samu wanda suke duty, musamman in a ce an zo da daddare ba a samu wanda ya kwarance a duba su inda ya kamata ba, to sai ga ana ta maka musu analgesics, wanda kuma zaga ya dan iya sauke musu amma kuma bai treating wannan condition din ba. Shine cikin wani kankanin lokaci zaga ji an ce maka ai mutum ne sai ya zo ya birke kirjin shi yana masa ciwo kafin mu an kare mu kai shi asibiti an masa allura har ya dan sake shi amma kuma sai Allah ya masa rasuwa, to wannan yafi nuna alama na wannan myocardial infarction din nan. Zaga mutum yana gumi ya rike kirjin shi, wani ya fara samun matsalar numfashi, mutum ya gagara sanin dai inda yake saboda tsananin ciwon na kirji da yake zuwa, amma matsalan ana mistaken din wannan condition din nan da shi ulcer. Na biyu a cikin su kuma akwai abdominal cancer, wato cancer na cikin mutum, wanda mutum za ta iya ya zo ya share wata 4, 6, 8 yana zuwa asibiti a nashi fahimtan ko kuma ana ta fahimtan suna da ulcer ne, be it gastric ulcer ne ko kuma duodenal ulcer, wanda su ne manya-manya iri-iri na ulcer guda biyu, zo muna da esophageal ulcer shi ma. So sai wannan cancer nan ya fita daga stage 1 ya je stage 2 ya je stage 3 ya yi tsanani ya yi muni, sai an tsananta kuma a shan magunguna na ulcer ba sa aiki, sai a ce to kai ko dai ba dai shi ulcer din bane, ko za mu yi scanning, don aka yi scanning halaye nuna alamu na wannan cancer, halaku ba dole nuna ba sai an je an kara further gwaji a gaban gastroenterologist, wato shine kwararren likita kenan na ciki. To shi sa yana da kyau yayin da mutum ya ji irin ciwon ciki wanda ba wai dan ya ci wani abu bane ko kuma ya sha wani abu wannan ciwon ya tashi, be it cikin minti 10 ne ko awa 2 ko awa 3, to ya kamata mutum ya je asibiti a nitse a duba shi a hankali, a duba ta a hankali. Mun sha rasa marasa lafiyan mu saboda kansa na ciki wanda ana su tunanin wata 3 wata 4 da ya wuce ulcer ne, amma kuma sai ya zo ya gama muni, ya gama cinye su, ya gama metastasizing, wato ya gama bazuwa kenan, ya gama watsuwa, ya gama yin hijira daga cikin, ya je wa'insu sassa na jiki kafin sai a gano ashe kansa ne ba ulcer ba. Na uku akwai abdominal tuberculosis, wanda shine tuberculosis da yake yawan kama cikin mutum, wannan cikin ya hada daga tumbi har da hanji, amma yafi kama ƴan uwan mu Fulani kamar yadda na faɗa a baya, saboda su ne yawanci suke shan nono haka ba tare da an tafasa ba ko kuma an tsaftace shi da yanda ya cancanta ba, kuma ina nufin cewa ba su da tsafta ba, a'a suna kokari, sai dai da za a fi sanantawa a gurin tafasawa da kuma wanke hannu musamman yayin sha tare da kuma tacewa, to hakan yakan kashe wannan cuta na mycobacterium tuberculosis. To su ma za ga su yi mata 3, 4, 5 ana ta ba su maganin ulcer ko ana ba su maganin ciwon ciki ba san kuma tuberculosis bane ya kama wannan cikin nasu. Na hudu akwai peritonitis, wanda shi ma yana da tsananin muni, wanda shi kuma ba komai bane illa hanji ne yakan bule ga baki daya sai bayan gida, wato kashi kenan, sai ya bazu a cikin mutum, sai ga jikin mutum ya kumbura, mutum ya dan je local gurare haka wanda babu kwararren likita, sai ce masa ai ulcer ne, sha maganin ulcer, sai wannan kashi ya ci gaba da bazuwa, ya bazu ya kawo sepsis, wato cuta wanda ya bi jini kuwa, kafin sai a kawo shi asibiti, wannan yayi latti, wannan a zo an yi sa a bude cikin, a zo ana kwashe bayan gidan ana neman inda hanjin ya bule, ana ganin ya za a yi, na a ceto ran shi. Na gaba a cikin su kuma muna da irin su intestinal obstruction, mun kan maga baki daya bayan gida ne yayi kwana 4 5 da 6 bai ba gashi yana cin abinci, amma yin jin guri sai a ce ka kai dai karka damu ulcer ne, dawo yake yin haka ulcer kwata-kwata bayan haka sai abin ya cabe yayi muni an kawo shi jiki yayi suntum gashi ya ci abinci shi kan bai fita ba, abinci kana gurin ma fitar da shi ne, ana samu su NG tube wato robin da ake sawa ta hancin nan dan ya fitar da abincin dan ya rige wannan fridge din, sai ga zo ka ji a cikin history din yana ce muka ko kuma yana ce miki ai an ce masa ulcer ne. So don Allah jama'a mu kiyaye irin waɗannan bayanai da muke samu a bakin wanda ba kwararrun ma'aikata ba.
Haso sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Dominica Lancha na Dynamic World Assembly New Caro. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokacin mu karanta wannan ba, amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'umman sa da cewa duk abin da za ka yi kai dan Allah, ba za ka yi dan mutum bane, domin sakamakon mu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a, idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa, in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba. Zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki, yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa. Yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abinci, lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan karshe za mu samu sakamakon sa. Assalamu alaikum.
Wannan shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Creation da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.